da mu'amala inda a yau wanga ne magana ne akan amana. sai kuma Amsar Ibrahim Suleiman daga jihar Kebbi karamar hukumar Bunza inda yace amana wata abu ce mai matukar muhimmanci wanda sai mai tsoron Allah zai iya rike ta kuma duk wanda ya baka amana to ya yarda da kai kuma kai kokarin rike ta tsakaninka da Allah
sai Amsar Isa Kofi Asarara yace to yau da gobe a ta fahimtar amana wata aba ce mai matukar tasiri a rayuwa domin idan ka zama mai amana to ka shata ne dukkanin matattakalar dake gabanka na kalubale
shi kuma Sani Muhammad daga Karmo Abuja cewa yayi to gaskiya rikon amana abu ce mai kyau sai dai mafi yawan mu ba mu rike amana
Sai Muhammad Tukur Isa yace gaskiya ita amana abu ce mai kyau mutanen wannan lokaci ba mu da gaskiya shi yasa babu amana Allah ka ba mu ikon yin gaskiya a rayuwa amin
sai kuma Amsar haɗin gwiwa daga Zainab Musa mai Adua tare da Hajja Fure mai Adua inda suka ce hakika idan aka ce ka rike amana yana nufin ka rike abin da aka baka da matukar muhimmanci na kuɗi ne ko magana ko kuma wata gaskiyar marayu duk mai rikon amana Allah yana ɗaukaka darajar shi kuma mutane za su dinga ganin girman shi sosai saɓanin wanda baya da rikon amana
Sai Ayuba Imam Kasim yace rike amana abu ne wanda addini ya umarni da yinsa dan haka babu abin da ya kawo mana nakasa da ci baya a cikin al'umma sai rashin rike amana
to sai kuma Amsar Buhari Muftar Jaura inda yace hakika idan aka ce wannan amana ce to lalle mutum ya rike ta da muhimmanci sosai saboda idan mutum ya ci amana to ba zai gama da duniya lafiya ba amma idan mutum ya kiyaye amana to hakika ya kubuta daga fushin Ubangiji
Amsar mu ta gaba ta fito daga Abdul Aziz Isa Gadanya daga jihar Kano yace hakika abinda na fahimta idan aka ce rike amana shine wato ka zama mai gaskiya wato har abada gaskiya guda ɗaya ce kuma daga kinta sai bata
to Amsar mu ta ƙarshe a yau ta fito daga wurin Saminu mai mai ta fafalewa inda yace abinda nake fahimta idan aka ce rike amana shine a ba ma mutum wani abu ya rike yadda aka bashi sannan tasirin rike amana shine yana ƙara wa mutum kwanciya da mutunci
to mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyi
tattaunawar mu a jihar Kaduna a ƙarƙashin jagorancin wakilin sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana waɗanda za su gabatar mana da kansu.
Sunana Babangida Ali Abdullahi.
To baki barka da zuwa na zaure na mu. Idan aka ce amana kowa yana da muhangarsa akan menene ita kalmar amana kuma me take nufi. Ana kuma hangar mecece amana.
Amana akwai fuskoki daban-daban da za a iya fuskantar amana tashin farko addinance sama da kafa da baki daya sun tsayu ne saboda amanar da suka ɗauko wajen ubangiji da Allah ya ce musu zo su tsaya suna so ko ba za su kace sun tsaya tare da ni ga wuya ga Allah wannan amana shi ne cewa yi wa Allah ba'a yi wa Allah biyayya da abin da ya ɗauraka a kai ya ce baka kai za ka iya kai iya maka duk kuma abin da ya hana ka za ka hana farkon kenan amana sannan idan aka zo kuma ka shigo wayansu kamar yadda muke amfani da amana amma an gata a cikin wani lokaci ɗaukan wani abu ba ka ajiya ana kiran shi amana an ba shi amana wani lokaci zanna da kai in gaya maka magana tsakani na da kai ta sirri wannan magana amana ce a da dukiya abin nan yana iya kuma a ce a ɗaukan kamar zamantakewa na aure auratayya yin aure da baka mutu amana ce abokantaka wani da wani ko kawa ko wane ne amana ce to dukkan waɗannan suna iya ɗaukan zaman tuwa amana
wani jaru kuma ka da zai ce to an dade ana yi an sani ne amana idan babba ya ce amana ne yake nufi
alhamdulillah ita amana kamar yadda mallam Abubakar ya yi bayani shi a addinance don haka bari mu siffanta ta kuma akan waɗanda ba su da addini da farko dai ita amana tana kan tura ku guda uku ne na farko shine kula na biyu shine ajiya na uku kuma amincewa
wato sai mutum ya amince da amanar mutum
sai ka amince sai kuma ka kula sai kuma ka tsare wannan abubuwa guda uku shine ake wa amana riko amma kuma akwai abubuwa guda biyu wanda ban kawo akan su ba shine na cin amanar hukum guda biyu ya Allah kana so ne ko kuma kadara ce ta auka
to ka hon je ga menene cin amana din matasa akwai yanda suke kallon amana da kuma yanda suke fasarawa yan an ce amana amma sai da matashi malam baban gida idan aka ce maka amana ko an baka amana kai ya kake da musu
to idan an ce amana da farko dai abinda mutum zai fara rubawa shine kai kanka amanan kanka ne tagewa akwai abubuwan da kai zaka cutar jikinka ko wani na mu'amalar da aka baka na rayuwar kanka in ka ci amanar kanka amana za ta cika musamman amana wani abu ne wanda ya kunshi abubuwa daban-daban kamar yadda muka bata suka yi jawabi akwai amana na zamantakewa akwai amana na amanar kasa da aka dora maka wani haƙƙi akwai amana na shugabanci da aka baka jagoranci wani abu akwai amana na fannoni daban-daban
amma zan kalla matashi me kuke daukar amana
to amana muna daukar sa ne abu ne wanda za a yi an amince da kai an yi da gaskiyar ka yasa aka baka rubun wannan amana ta yi a wata kalamon kalamai ne aka ce na baka amana ka ajiye ni sirri to kaje an yi da kai da ba a yi da kai ba za a iya gaya ba ta yi wa wani shugabanci da aka daura maka hanga za ka iya ka canja amana
to amma tana yiwuwa a fatankan matasa
kwarai da gaske ai kun zai iya ce wani rashin ba wa matasa amana ba su jagorancin musana mara sai sa ake samun wasu matsaloli
to kamar suna da waya kamata a bai wa amana ko da suwa da ma ake iya yin amana ne malam jita
dan adam gabaki daya tunda bisa ga halitta da aka yi mai amana ce wannan yake cewa kowa ana iya ba shi amana sai dai wajen maganar ba da amana tashi farko ya kamata ku na auna wace ce menene kake da ita wannan kake so ka bayar sai ka fayyace menene kake da kake jike da shi wanda zaka danka matsayin amana ko sai kin ta fayyace wannan to nan kuma yanzu wanda zaka danka ba kuma sai ka ƙara fayyace shi wane ne zai iya rike maka wannan abu matsalka yanzu kana da wani sirri kana so ka gaya ma wani kuma eh kana son in dai ba shi din ba ban ka son wani mahalli kuma yake har sai kenan idan ka tashi sai ka auna waye za ka gaya ma wanda zai tabbata da akwai amana wanda idan har ka zo ka zanna kai magana da mutum ko ka danga mai abu ko ka ko duk wani abu da yake danganta amana da in ka danga wa mutane wannan amana yadda aka danga masa nan hakan ne yake tabbatar in magana ce ka ce mai kai ka dai kawai daga ban son wani shi har da ban duniya bai furta kun waye ne kuma tunda nasi alaihi sallallahu alaihi wasallam yana bayani cewa farkon abin da za a fara daukewa cikin tsakanin al'umma ita ce amana babu mamaki a yanzu idan ya kasance babu amana kuma amana nan ta kowa da fuska ka fuskance ta ita fuskar magana ce yau wanda kake tunanin shine abintaccen ka kana gama gaya mai magana kana tashi a wannan waje shi ma zai tunani yana da amintaccen shi to daga nan kafin a waye gari labari a masu idan mukami ne ko abin da kake tunanin in wannan ta danta mai zai maka riƙon amana zai kula maka da shi to duka ne yanzu da muka kwaro ka tashi musamman a Najeriya wanda muke tunanin za su riƙon amana su sai mu zo mu gan su an yi walƙiya sai babu amana tare da su in wajen auratayya ne wanda ake tunani yau idan an yi in mutum ce kana ganin za ka za ta ruwa ma asiri ko fa mu juna asiri to kana yin auren asirin ka ya tuna ita ma kanta suna tunanin kai za ku haɗu a rufa mu juna asiri kana auren ka asiri asirin ka ne ya tuna duk waɗannan abubuwa yau ana ganin su to wannan amanar ya danganta da me suke amanar taka wanda kake so a rinka ma sannan kuma tilas ka fayyace wa kake tunani wanda kenan nan zai ka karfafa zato amma ba ka tabbata sai ka yi mu'amala da mutum
to malami a da dan uwa idan wani ya wuce a cikin su wato sai ka abin da zasu bani na daga dukiyar su ko iyalin su shi dan uwan da aka bari a raye shi ya san cewa yaro ko ƴaƴan da aka haifa ko matar ta zama amana a gare su su zasu tabbatar da cewa ba su wulakanta ba kuma an rike amana na har sai in jiradu ne yaro ya girma an bashi idan auren wani an bi shin haka yake a har yanzu a wannan zamanin nan
to alhamdulillahi ni zan ce sai mu godiya ga iyayen ayyuka ya zuwa yau mukan san bambanci shugaban amana malicinta kuma idan kun amana fa ba a bai wa kowa sai mai hankali idan kuma za a bai wa mai hankalin nan sai an yi tsarurruka wato kaman jirwaye ne na wanka ba ka sani inda zai taba maka jiki idan abin alheri ko kuma misali yazo dole ne ke gabatar da shi amma dai ne cikin bayanin da Malam Abubakar yayi dangane da maganar bayan da aure an san aure amana ne to amma mafi yawa kamar yadda na faɗa ba a kinda sharadi idan za a bayar cewa ake gata dan kai mata ruku karke ta in aka ce maka amana ma ba a ce maka kaza da kaza da kaza da kaza da kaza in ka san zaka ci ne to ka ban mana kayan mu ba a yi mai wato ba a fayyace ba a fayyacewa dole ne ka jinda ya sharuda alal misali kamar yadda kika dauko maganar kula da dukiyar marayu da su marayun kansu ai a addinin shi an ce idan sun kai wani manzali da ga musu dukiyar su to kin ga sharadi ya ji ta amma idan ba a yi wannan ba fa ko ni da kai ba zan ce aji hayyo mutanani ne ba a ce mun ya zuwa lokaci kaza ba ba to ita kanta amana tana da sharadi dole a gita mata sharadi to mukan bayar da amana babu sharadi to haka a ƙarshe idan aka zo koda hukunci zai sai kaga wanda yake amanan nan fa ya bi hanya ne kamar yadda ya bayani da fari don sauraron sa ko kuma kadara a so a ci amana domin dama ana da bukatar ce ko kuma wani abu ya zo yake ta to idan babu sharadi wanda zai sa kai kafa kafa to ana yin cin amana ta kanta kin ga anan wanda aka baiwa amana koda yana da laifi goma ne sai a kwarin ya aka guda ku shi ne kadara ce ta
wato tana da wani ilimi da ya kamata a ce mutane da suke da yin amana ne yin aiki da shi ya haɗa da yawa
Yeah, man.
zaka fitowa kace miki kai miki amana
amma dai duk da amana din su goma da suka yi amana nan har yanzu akwai kuma kuma masarki amana
ban ba ku misali ta wucewa ya zo ji lokacin da muke jami'a a kowace wuri Allah har gobe yana mamakin ta muna kungiyar MSS na Muslim Society ana irin hada kudin dalibai an zo an yi mitin kwanan yuni abu dai haka wallahi biro Allah nan yanda kudin suke wadannan kudaden da muke cewa ta ajiye hakan suke bata san da su ba wurin da kake za ta rubuta ta daura kudin ta ajiye ranar da kake ta kawo su wadannan kudaden ta kawo cikin wannan ba za ta jika mutane su tare ba hakan wato a duk tsawon zamani har zuwa tashin kiyama
na girma da zuwa
na girma ta amma kamar yadda malamin su ne yake cewa abin annabi layin ka wato abin da yake danna kwarai a cikin al'umma ba a ma sanya shi a mizanin hau to karancin masu amana ya kai ga kusan amma ai ba yadda za a yi ko a ce ma gaba daya babu amana ta ba zai yi ba
to idan mun dauki wannan maganar zan iya cewa to maganar kan dare da kusan za a yi cewa duk babu amana dalilin da zai zuwa biyu yanzu misali lokacin zabi zai zo ga wannan mutum mustasi an san cewa zai rike amana amma bai da abin duniya sai ga an ruga an tafi wajen mustai
tashi mustai ya bada amanar kudin sa sai kuma
ina ba a amana
wallahi sai shugabanci na gari
shi na akuya jurisin kunya shi ta bace ce saboda baka nuna miki kana bukatar komai ba a wajen sa wato ina dai an ce da wani gari ita wannan ita ce amana da za a danka wa irin ma shugabannin da muke da bukata kuma a tambaye su akan maganar amana komai da gaske
alidin ni bayan da kalamanka ba iya yan siyasa ne kaje suke da amana a wannan zamani
komai da gaske
hatta hukumomi da ma'aikatan gwamnati da su kansu ma'aikata da yawa
ai shugabanci ce gwamnati ba ai shugabanci ba ai kan masu kana ba
shiga da fannoni malamai
akwai san amana ne
ba ba da mutane
ne ba
safar fannin da abin da duk wani fanni da ka sani na rayuwa akwai san amana akwai tabbatar da amana shi
kuma da an taba amana da an taba nan wannan abin ya zama rushe
yanzu an yi ba ta tuma da
halaka ba ai da ba an an gashi ta kaza ne amma za a gaina yau da hidima da ta wuce wannan shi
ai gina ne kawo abin kuma shi an
gudu ai dan ki kuma sai ni tamar da wannan ganin ka ba alherin ma ga dani
dalili ne sai
akwai kuma amfani da ita al'umma za ta karu da shi idan aka kwanya akan amanar da aka kuma koma akan ta
wani abu na ingantuwar rayuwa don matsaunuki na mai da duniya ta zama to a dunkule
a safan hannun mu tare da salo duk
muna da su to kuma da ya mini wani lokaci muka fi a nan da shirin da mai rashin abinci rashin zaman lafiya rashin kwanciyar hankali
kai mai nan magana ce ta hauren wani ma
ba ju da kace shi gaba mai hakari ke ya in muka duba ta wannan fanni na maganar bayar da amana da riƙon ta shi gaban mai hakarin kiya ma akwai abin da za a ƙarshe za a fara da shi shi gaban sarkin bukani yana ƙara girma da hankali amma hankali shi na tashi domin ai kwatan muke yi ko da yaushe a kulle yomi saboda cin amana sai ka je ka tarar da ma'aikaci ya ce maka kawo ka za ka ce a bayan a zai ce albashi ya zan ci
wato ya fito ba kama babu magana ya ce amana
babu magana boye
to don haka ire-iren waɗannan al'amura a kulle yomi ƙara shigar da kawo da mu ke so yan ni ne amfani da zamu samu idan mun sarki sai ta an shin bi da gaskiya aiki bi da gaskiya ne da yi mata harsashi da kuma gina gaskiyar
babban takaici shi ne mu muke tunkaho da addini mu muke jin kuma dokokin addini wanda suka shimfida mana sharuɗa na amana amma bisa ga cin amana da muke da shi din yanzu wai koyi muke da waɗanda addinan su ko kuma su dogar da addini ba domin shimfida musu ƙa'idojin amana ɗaya daga cikin irin abubuwan da muke fama da shi kenan
kuma an san cewa bayan da amana ya Allah tun daga ƙasa har zuwa ƙarshe abu ne wanda yake da al'umma to yau shi yake rusa mana mu al'umma ta su kuma tana karuwa da amana da sun rike amana kallon kyauta da fatan duk matasa da suke sauraron wannan shiri za su yi riko da amana kuma su rinka aikata shi baki na mun gode da muhawara da muka tattauna akan maganar amana a cikin wannan bangare.